This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 13, 19, 25, 31, 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Niger ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko yaushe ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Mai sauraron mu, assalamu alaikum. Ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke muku marhaban lali a shirinmu na daren Litini 14 ga watan Satumba. To anya ko dadaddiyar gabar nan za ta bar Faransa ta taimaka ma Najeriya duk wanda ziyarar da shugaba Buhari ya kai?
Eh, wannan kishin akwai da dadewa, amma su ɗan Faransa kuma in sun ga akwai wani abin da ya taso wanda su ma ya dame su, kuma ba shakka ta'addancin nan ya dame su, za su iya manta da wannan gaban.
To ina azanci wajen jinkirin, wato jinkiri wajen cakwame mahandama duk wada rashin kuɗi a Najeriya?
Shi ministan shari'a shine babban Attorney General. Gwamnatin tarayya ba za ta kai mutane ƙara kotu babu Attorney General, babu ministan shari'a ba.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma Aliyu Mustapha na Sokoto na tafa da shirin labaran wasanni, amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin ne kasar Hungary ta rufe babbar hanyar da 'yan gudun hijira ke shiga kasar daga Serbia, awanni kafin a kafa wata sabuwar doka da za ta dakatar da kurarar 'yan gudun hijira da ke fitowa daga gabas ta tsakiya, wanda ke kokarin zuwa Jamus da sauran kasashen yammacin Turai. Ɗimbin 'yan sanda, wasu akan dawakai da sojoji ne ke tsaron wata hanyar jirgin ƙasa da 'yan gudun hijirar ke amfani wajen tsallakawa kasashen Turai, har ma da wani jirgi mai saukar ungulu yana ruri. Prime Minister Hungary Viktor Orban shi ne mutumin da aka san shi wajen faɗin albarkacin bakinsa wajen kushe da dubban 'yan gudun hijirar ke kwarara Turai daga ƙasar Siriya, inda yaƙi ya ɗaiɗaita ta. A lokacin da yake magana a wani bikin yayi 'yan sanda a birnin Budapest, ya ce duk wanda yake ta sabuwar dokar da za a kafa ta 'yan gudun hijira, to za a yanke masa hukuncin gidan wakafi. Hukuncin laifin wanda ke sarrafa ko fitaucin mutane kuwa zai zamanto mai tsanani.
Wata akawun kotu da ta bijirewa umarnin kotu da aka rufe ta a gidan wakafi don kin ba da lasisi ga masu auren jinsi ɗaya ta koma bakin aikinta a yau Litini. Tana mai cewa ba za ta hana abokan aikinta ba da lasisin ba, amma kuma ta ce menene tasirin takardar ba tare da sa hannunta ba. Kim Davis ta je kotun garin Rowan da ke jihar Kentucky bayan da aka garkame ta har na tsawon kwanaki 5. Alƙalin wata babbar kotu ya rufe ta bayan da ta ƙi bin umarninsa a kan batun ba da lasisi bisa ga dokar kotun ƙolin Amurka da aka kafa a watan Yuni mai cewa masu auren jinsi na da ikon aure bisa ga dokar ƙasa. Ms. Davis da ya yi Kirista ce, 'yar ɗarikar Apostolic, ta ce auren jinsi ya saba ma addininta. Ta zama jaruma ga wasu Kirista masu ra'ayin riƙau a nan Amurka a kan ba da lasisi ga ma'auratan jinsi. Yayin da aka buɗe ofishinta, Mrs. Davis ta karanta wata takardar da aka rubuta da hannu. Tana mai cewa, ba na son wannan cece ku can, ba na so a sa ni gaba, kuma ba na son a raina ni.
Ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan tawayen Taliban sun afka wani gidan kaso a gabashin Afghanistan, inda suka saki ɗaruruwan fursunoni. Shiryayyen harin da aka kai an fara shi ne da harin ƙuna bakin wake a wata mota, abinda ya sa sauran 'yan tawayen damar shiga gidan kasan. A ta bakin Muhammad Ali Ahmadi, mataimakin gwamnan lardin gabashin Ghazni, jami'an Afghanistan sun ce mutane 436 ne ke tsare gidan kasan, cikinsu 355 ne suka tsere a lokacin harin. Gwamnatin kasar ta faɗi cewa 148 daga cikin waɗanda suka tsere ɗin abin barazana ne ga tsaron kasar. Wata sanarwa daga ma'aikatar cikin gidan Afghanistan a Kabul ta ce an kashe jami'an da ke gidan kason guda bakwai, haka kuma wasu bakwai sun jikkata. Sanarwar ta biyu ta kuma ce an kashe ɗan tawaye biyar. A wata sanarwa da aka tura manema labarai mai magana da yawun kungiyar ta Taliban, Zabihullah Mujahid ya ɗauki alhakin harin, yana mai cewa gidan kasan na ƙarƙashin cibiyar leƙen asirin Afghanistan, kuma ya ce ‘yan gidan kasan wanda cikinsu har da mayakan kungiyar Taliban an azabtar da su.
Jami'an Malaysia sun ce sun kama mutane uku dangane da mummunan harin bom da aka kai a birnin Bangkok na ƙasar Thailand. A wani taron manema labarai a Kuala Lumpur, Khalid Abubakar, shugaban rundunar 'yan sandan Malaysia, shine ya sanar da kamin na wani ɗan Pakistan da wasu 'yan Malaysia su biyu, ɗaya daga cikinsu mace ce. Bakar ya kuma ce ƙasar ba ta shirin miƙa mutanen ga ƙasar Thailand. Bakar ya ce jami'an shi sun yi aiki tare da hukumomin Thailand a binciken harin bom ɗin ranar 17 ga watan Agusta a masjidar Erawan da ke Bangkok, babban birnin Thailand, wanda ya yi sanadiyar hallaka mutane 20, wasu da dama kuma suka jikata, kuma mafi yawan waɗanda abin ya shafa masu yawan shakatawa ne. Labaran duniya sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, wakilinmu a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya shaida mana cewa shugaban na Najeriya Muhammadu Buhari, wanda ke tafa da mai bashi shawara kan harkokin tsaro Janar Muhammadu Babangida Manguno da sauran manyan jami'an gwamnati, ya isa ƙasar Faransa, inda zai gana da shugaban ƙasar François Hollande da ministan tsaron ƙasar da sauran jami'an sashen tattalin arziki da cinikayya da kuɗi. Kan haka ne Umar ya tuntuɓi wani ƙwararre a Abuja. Ga Umar.
Kamar yadda Dr. Jibril Ibrahim, wani ƙwararre a kan sha'anin ƙasa da ƙasa kuma tsohon shugaban cibiyar nazarin demokuraɗiyya da cigaba a Najeriya, ke bayyana min a filin da na yi da shi a Abuja.
Na farko shi ne batun tsaro. Wannan yakin da ake da Boko Haram, ana neman taimakon ƙasashe da suke kusa da mu, da Chad da Niger da Cameroon da Benin. To, shugaban ƙasa ya je wannan ƙasashen, ya musu magana, sun yi mai alƙawari za su taimaka. To, wannan taron da za su yi da shugaba Hollande zai iya amfani da shi, ai magana da shi shugaba Hollande ya taimaka a musu magana, su yadda duk a taru a gama wannan yakin. Na biyu shi ne batun tattalin arziki. An san Faransa tana da kadarori da yawa a ƙasar nan, tana ciniki da Najeriya, wanda ya fi cinikin da take da duk wata ƙasa a Afirka.
To, amma idan ka yi la'akari da cewar kamar akwai wani kishi tsakanin Najeriya da Faransa, kana ganin wannan kishin ba zai hana walwalar da ake fatar a samu tsakanin shugabannin nan guda biyu ba?
Wannan kishin akwai da dadewa. Za ka iya tunawa a jamhuriyar ta farko, amma yanke diplomasiya tsakanin Najeriya da Faransa shekaru hudu kan bama-bamai nukuliya da suke fasawa a Sahara a wajen Algeria kenan na lokacin. Kuma bayan wannan da aka yakin basasa a Najeriya, sun bi goyon bayafara, amma su 'yan Faransa kuma in sun ga akwai wani abin da ya taso wanda su ma ya dame su, kuma ba shakka ta'addancin nan ya dame su, za su iya manta da wannan gaban.
Dr. Jibril Ibrahim kenan, tsohon shugaban cibiyar nazarin demokuraɗiyya da cigaban ƙasa, Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To, a gaida Umar. To, kamar yadda watakila aka ji, fadar shugaban Najeriya ta ce da zarar an naɗa ministan shari'a a Najeriya, za a shiga yaƙi ga dangadan da mahandamar dukiyar al'umma. Wannan kuwa na faruwa ne a daidai lokacin da wasu ke ganin an yi jinkiri sosai wajen kwato dukiyar talakawa. Kan haka ne na tuntuɓi wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya mai suna Alhaji Babayaro Maude, wanda ya ce,
ina ganin babu wani aibi a wannan mataki da shi shugaban ƙasa ya ɗauka. Domin dai na farko, ba ka iya zuwa ka kama mutum a cikin tsarin mulkin demokuraɗiyya kurum ka tsare shi ba tare da ka kai shi kotu ka kai bincike ba. Su kansu kasashen Turai da America da suka ce za su ba Najeriya haɗin kai, ai sun gaya mishi cewa dalle suna neman ya kawo hujjoji da bayanai da suka tabbatar cewa an ibo wannan kudaden, su kuma za su taimaka su gano inda kudaden nan suke. Kuma kowa ya san cewa tsarin mulki gwamnati shi ministan shari'a shine babban Attorney General. To shugaban kasa gwamnatin tarayya ba za ta kai mutane ƙara kotu babu Attorney General babu ministan shari'a ba, don haka shine zai yi bincike ya gabatar da ƙara zuwa kotu, kuma a kai su kotu a tuhume su da zargin da ake yi musu, domin duka zai zama har yanzu a zargi ne tunda ba wai an riga an tabbatar da laifukan akan wanda ake zargin ba, sai lalle an je kotu an gama tattara bayanai an kawo hujjoji kafin a tabbatar da laifukan akan su. Don haka abin da ya ce na cewa yana da jira ne ya naɗa ministan shari'a, yana ganin yana kan daidai, kuma yana ya tabbatar da cewa shi mai son bin doka ne, domin haka ne daidai ga tsarin mulkin kasa.
To wasu na ganin da kyar a yaƙi rashawa da cin hanci kamar yanda aka yi a wancan karan lokacin da aka kaddamar da yaƙi da rashin da'a da ake wa lakabi da wai da turanci, kana ganin haka ne koko dai har yanzu Buhari zai yi irin waccan azamar?
Shi kanshi ya faɗa cewa wancan lokaci ne na mulkin soja, wanda za a iya kamo mutum a tsare shi a yi amfani da dokokin soja. Wannan kuma lokaci ne na demokuraɗiyya, akwai dokoki da tsarin mulki da kotuna wanda duk abin da za ka yi sai ka bi su daki-daki kafin ka tabbatar ka yi wannan. Amma ina ganin tunda kowa ya shaide shi cewa mutum ne wanda yake kyamar wannan mummunar ɗabi'a ta cin hanci da rashawa, amma tabbas na san za a bi dokokin da ya kamata a bi, a tabbatar an gano waɗannan kuɗaɗen da wasu ɗan tsiradu suka ebe suka je suka ɓoye a bankunan ƙasashen waje.
To Allah shi kiyaye. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda na Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na Murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To a cikin shirin namu na yau zamu ji wai me yake samun Chelsea ne take ta shan kashi a kwanakin nan.
Karo na uku kenan da zakarun Ingila wato Chelsea take shan kashi a cikin wasanni biyar na gasar Premier ta Ingila din.
It's the first time in my career that I'm getting that.
Gaskiya Chelsea dai suna cikin crisis zamu ce.
Yayin da suke bijirewa umarnin hukumar kokowa ta ƙasar Niger kuma.
Tsofin 'yan kokowar gargajiya na jamhuriyar Niger sun dage da aniyar kawo canji a shugabancin ƙungiyar ta ƙasa.
A karon farko a tarihinsu, Cote d'Ivoire ta ci Najeriya ƙwallo. Kwamitin binciken mandahana a cikin hukumar ƙwallon duniya ta FIFA kuma ya ce daɗewar da shugabanninta ke yi a kan karaga mulki shi ya janyo matsalar, don haka ya shata shekarun da ya kamata kowannen sai dinga yi a kan karagar ta mulki. To jama'a barkamu da zuwa ga shirin mun na labaran wasanni, muna fatan kuna nan ƙalau kamar yadda muke. Bari mu fara da sakamakon abin da ya faru a yau a birnin Alkahira na ƙasar Masar, inda aka shirya yadda za a gudanar da wasannin matasa 'yan ƙasa ga shekaru 23 na Afirka a Senegal a bana, wanda kuma daga cikinsu za a samu wanda za su wakilci ta Afirka ɗin a wasannin duniya da za a yi a ƙasar Brazil. To sakamakon na yau ya nuna cewa rukunoni guda biyu suka bulla, da rukunin A da rukunin B. Shi rukunin A wato na farko shi ne wanda ya ƙunshi ƙasashen ita mai masaukin Senegal da Afirka ta Kudu da Zambia da kuma Tunisia, yayin da rukuni na biyu group B kenan ya ƙunshi ƙasashen Masar da Algeria da Mali da kuma Nigeria. Shi wannan abin shirin da aka gudanar, wanda kuma shi kansa babban sakataren hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka wato Hisham Al-Amrani tare da taimakon wani mamba na majalisar darsarwa Ahmadu Diakite suka gudanar da shi, ya nuna cewa za a yi wannan wasan na ƙarshe na zaɓar ƙasashen da za su wakilci Afirka ɗin kanin 28 ga watan Nuwamba zuwa 12 ga watan Disamba na wannan shekarar da muke ciki a birane biyu na ƙasar Senegal ɗin da suka haɗa da Dakar da kuma Embour. To daga cikin ne za a zaɓi ƙasashe guda uku da za su wakilci ita nahiyar tamu ta Afirka a wasannin motsa jiki na Olympics na duniya na shekarar 2016 da za a yi a birnin Rio de Janeiro na Brazil. To lokaci ya yi da ya kamata mu bincika mu ji me ya faru a ƙarshen makon nan a wasannin League na ƙasashen Turai. Wai me yake samun Chelsea ne kwanakin nan take ta shan hama?
Karo na uku kenan da zakarun Ingila wato Chelsea take shan kashi a cikin wasanni biyar na gasar Premier ta Ingila ɗin, wannan karon Everton ce ta karbi bakuncin Chelsea din ta kuma doke ta da ci 3-1 sakamakon wasan da ya dora Chelsea din dake fafutukar kare kan binta a matakin tasha 6 a teburin gasar da maki 4 kacal da ta samu a wasa 1 da ta yi nasara da kuma 1 da ta yi kunnan doki wannan lamarin ko ya sa wasu masoya kullon kafa musamman magoya bayan kungiyoyin dake adawa da Chelsea din ganin cewa kofin na Premier na kokarin yiwa Chelsea din kamshin dan goma duk da yake dai kakar wasanni a yanzu aka soma
sunana Musa Alhaji Musa to gaskiya Chelsea dai suna cikin crisis zamu ce komai na iya faruwa saboda in dai kace maganar kwallon Premier League ne kowa ya sani mami ya ce maga wanda ya wini saran da aka ba kwallon karshe amma dai gaskiya dai suna cikin babban matsala
sunana Ahmad Idris Namadi ni Manchester nake goyen baya gaskiya zai wahala Chelsea ta iya kare kambinta sakamakon lokacin da ake tunanin za su iya picking form to kuma lokacin gaskiya an riga an tafi an bas kuma har yanzu ba shi babban match ba bal inda suke buga kwata-kwata tamkar ma ba waccan Chelsea da muka sani a shekarar da ta wuce ba shi
to sai dai a nasu bangare magoya bayan Chelsea din na ganin har yanzu suna da fatan samun nasara a gasar
ni sunana Abubakar Muhammad Oscar da yake ka san mu a defending champion na England to dole ne duk wasa da zamu buga yanzu kowa yana target akan mu ne abin amma duk da haka nan ɗan wasan mu suna da hazaka lallai wasan ne ka san ba ta daure mutum to babu zakai
yaya kake ganin kudurin da take da shi na kare kan binta a wannan kakar wasanni
to gaskiya ina ganin har yanzu muna da hope amma muna da yan gyare-gyare wanda ya kamata mu premier ce kuma kowa san premier wanda an regression zone ma 20 yana 8-12 wanda a saman table saboda haka mu Chelsea har yanzu muna da hope ka bari ka ga wasan murmur Arsenal insha Allah daga lokacin za ka ga mu hada fikin
mai horar da yan wasan club din ko Jose Mourinho ya kara musu kwarin gwiwa duk da yake ya ce duk duniya ta juya masa baya ta yadda kowa yake farin ciki da shan kashin da yake yi
in every game they deserve a better result than what
yace yan wasa na sun cancanci samun sakamako fiye da wanda suka samu sun yi aiki tukuru don haka bana fushi da su
is the first time in my career that I'm getting that
ni kaina a matsayin koci wannan ne karo na farko da na taba fuskantar irin haka to amma ina bayan yan wasa na bana kuma ganin laifin su zamu kara kaimi zamu kuma gyara kurakuran mu to sai dai kuma abokan adawar Chelsea din duk sun yi nasara a wasannin su daban-daban na wannan makon inda kuma suka dada bata tazara a maki Manchester City dai ta doke Crystal Palace ne da ci 1 da nema inda take ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 15 tare da tazara maki 11 tsakaninta da Chelsea din Manchester United ma ta yi galaba akan Liverpool da ci 3-1 yayin da Arsenal ta doke Stoke City da ci 2 da nema a kasar Spain kuma Barcelona ta dare saman teburin gasar bayan da ta doke Atletico Madrid da ci 2-1 a ƙarshen makon nan nasararta ta uku kenan da kuma ta bata jumlar maki 9 ita ma Real Madrid ta dafa mata a matsayin ta biyu da maki 7 bayan da ta bi Espanyol har gida ta lallasa ta da zunzurutun ci 6 da nema inda shahararren dan wasan Madrid din Cristiano Ronaldo shi kadai ya zura kwallaye 5 a kasar Italiya kuma labarin yayi kama da na Ingila domin ku zakarun gasar Serie A ta kasar ta Italiya wato Juventus ita ma yanzu haka tana a matakin ta 16 ne a tebur da maki 1 tal da ta samu a karon farko a wannan kakar wasannin bayan da ta yi kunnin doki a ƙarshen makon nan da cibo da ci 1-1 Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to a gaishe ka Murtala kasar Cote d'Ivoire ta baiwa Nigeria mamaki da ci 2-1 da ta yi mata rana a Asabar din shekarun jiya da ta wuce a Congo Brazzaville wanda ya sa kuma ita Cote d'Ivoire ƙarshenta ta zama zakara a rukunin farko na Group A na wasannin da ake gudanarwa na kasashen Afirka a can kasar ta Congo Brazzaville wani dan kwallon Cote d'Ivoire din da ake kira Estelle Nahi wanda baya ma cikin kwallon daga baya ne aka shigo da shi shine ya zo ya ci wa Cote d'Ivoire din wannan kwallo a bugun daga kai sai gola na penalty da aka yi inda ya sa yan giwaye din wato Elephants kuma da ake kira yan kwallon na Cote d'Ivoire din suka samu nasara akan Super Falcons wato muna magana kwallon mata ce fa kenan a duk tarihin wannan kasashe biyu wannan ne karo na farko da Cote d'Ivoire ta taba cin Nigeria to dukkan su biyu da Cote d'Ivoire da Nigeria dai da man sun riga sun samu shigewa wasan kusa da na ƙarshe na cin wannan kofi din da ake gudanarwa to saboda haka wannan kwallon da aka yi a babban filin wasa na Debat dake can Brazzaville din dama an yi ta ne domin a samu zakara da kuma mai bin zakara din ba wai wanda za su wuce zagaye na gaba ba to a daya bangare kuma na wasannin group A din da aka yi a birnin Kintele Congo da Tunisia wato da Tanzania kai sun yi ba karebin da muni inda suka tashi kowa ci daya idan ka dubi allan lambobi din zaka ga cewa Cote d'Ivoire dai a gashin ta ita ce zakara domin ita ta karkare da maki 9 Nigeria tana da maki 6 yayin da Tanzania da Congo kuma kowace suke da maki 1-1 Wani kwamiti na bincike na hukumar kwallon kafa da aka kafa domin a gano dalilan mandahana da ke gudana a cikin ta ya ce ɗaya daga cikin dalilan wannan mandahana din shine dadewar da shugabannin hukumar suka yi akan gadan mulki. Domenico Scala wanda a da shine aka shirya za a nada shugaban hukumar ko kuma kwamitin bincike din shine ya bayyana haka lokacin da yake bada shawarar matakai guda takwas da yake a dauka wanda suka hada da cewa kamata kayyade yawan shekarun da su irin wannan shugabannin na FIFA za su danga yi tsakanin shekaru hurhudu kuma nawa'adi guda uku a kan kowannen su. Idan muka jiwa ga maganar dadewa su wannan shugabannin na FIFA zamu ga cewa shi madugun FIFA din wato Sepp Blatter shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya shekara 17 yana kan wannan mukami din kafin ya yadda cewa zai sauka a cikin watan Yuni na wannan shekara din. Shi da Sepp Blatter wanda zai bar kujerar tasa a cikin watan Fabrairu na shekarar 2016 zaka shekarunsa na haihuwa 79 ne kuma duka yayi wa'adodi har guda hudu akan wannan kujerar tashi ta shugabancin FIFA kai ya har ma an zabe shi na biyar din kafin ya yadda da cewa zai sauka. Wani da ya dade kan wannan kujerar ta shugabanci shine mataimakin FIFA din wato shugaban FIFA din kuma wanda shine shugaban hukumar kwallon kafa na Afrika wato Isa Hayatu na kasar Kamaru wanda shi ma ya fi shekaru 25 yana cikin FIFA din a matsayin babban jigo nata. Sannan akwai kuma Angel Maria Villa Luna da ya yi shekaru 17 shi ma a cikin wannan hukuma din. To duk wannan wanda ya takalli wannan maganganun shine Yerima Ali bin Al-Hussein na kasar Jordan wanda yana so ya tsaya takarar shugabancin FIFA din shine yake kira cewa lalle a binciki dadewar shugabannin nan domin shi a nasa ra'ayi dadewar su shi yake shuka irin mandahanar da ke faruwa. Ba shi Yerima na Jordan kadai yake neman ya zama shugaban FIFA din, sauran ƴan takarar sun hada da shugaban hukumar kwallon kafa ta Turai wato Michel Platini da tsohon dan kwamitin zartarwa na FIFA din na kasar Koriya ta Kudu wato Chung Mun-jun da kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta Liberia Musa Bility duk kowannen sa ya bayyana sha'awarsa na tsaya takarar shugabancin FIFA din. To madalla akwai alamun cewa wasu na jayayya wasu ma kamar tawaye suke so su yi a cikin hukumar kokawa ta gargajiya ta jamhuriyar Nija.
Duk da barazanar da ta yi wa ofishin ministan wasanni na cewa ba za ta sabunta shika-shikanta na gundumomi da na jahohi da ma na ƙasa baki ɗaya ba, sai ofishin ministan ya ba ta sefa miliyan 16. Ƙungiyar kokowar gargajiya ta jamhuriyar Nijar ta riga ta soma wannan aikin gabanin ranar 21 ga wannan wata, wa'adi na ƙarshe da ofishin ministan ya ba ta domin ta sabunta shika-shikanta. Ko ta aiwatar da hakan ko kuma ofishin ministan wasanni na jamhuriyar Nijar ya dau mataki a kanta. A nan jihar tawa a ƙarshen makon da ya gabata ne aka gudanar da wannan aikin na sabunta shika-shikai a mataki na jaha, kuma a cewar sabon mataimakin kungiyar kokowar gargajiya ta jihar Tawa Sufa sun taka rawar gani a wurin wannan taron da sunan garin birnin Kwanni.
Sai mu ce Kwanni ta ci gaba bisa ga wanga taro da an kai, sai mu ce kamar mu ne wa an kai mabiru tunda yanzu ni ne an ka doka mataimakin president na harko na jihar ta gaba daya kuma samu turzure shi ma na jiha gaba ɗaya shine an ka dauki Umaru kanan Bolo.
Sai dai fa waɗansu rahotanni na cewa tsofaffin ƴan kokowar gargajiya na jamhuriyar Nijar sun dage da aniyar kawo canji a shugabancin kungiyar ta ƙasa, har ma ana ambatar Ali Dan Malam tsohon ɗan kokowa da aniyar kalubalantar shugaban kungiyar ta ƙasa cewa da Abdul Sida, ko da yake mataimakin kungiyar na jihar Tawa Musa Karhe na cewa an yi musu alƙawalla da zaran shugaba mai ci yanzu ya koma akan mukaminsa na ƙasa.
Shi president ɗinmu na ƙasa Abdul Sida shine muke kama ma shi zai takara kinan da izinin Allah ya ci gaba ya samu shi ma iyon za a ba shi mataimaki na ƙasa. Ni kuma haihuwa da jiya da Allah ba ni daraja na samu girma na kuma mataimaki ne kina haihuwa ni ne president jihar Tawa.
Bisa ga dukkan alamu kofin Bala Haruna da kungiyar ta ƙasa ke kokarin gudanarwa a jihar Tawa wanda garin birnin Kwanni ke zawarci na son ya sharuwa tunda maganar shugabancin kungiyar a mataki na jahohi na gundumomi da ma na ƙasa yanzu haka ya fi daukar hankalin ma'abuta harkar kokowar ta gargajiya a jamhuriyar ta Nijar, abinda ƴan karin magana ke cewa ba a san macito ba sai miya ta ƙari. Ƙarshen rahoton kenan, Haruna Mamman Bako birnin Kwanni.
Sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Ga sheka Haruna. To jama'a duka abinda ya sauke kenan a shirin labaran wasannin wannan litinin daga sashen Hausa na murya Amurka a madadin wakilanmu da suka aiko mana rahotanni a yau. Murtala Faruku san yana da Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger, Aliyu Mustafa Sakwata ne a Washington DC.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sama da 'yan ƙasar Siriya miliyan 4 ne suka gudu daga rikicin da ke faruwa a ƙasar su. Da dama sun samu mafaka a ƙasashe masu makwabtaka da su, kamar su Turkiya, da Lebanon, da Jordan, da Iraki, da Masar. Amma kamar yadda jami'an tsaro masu biyayya ga Bashar al-Assad da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu tsatsauran ra'ayi irin su Da'ish ke ci gaba da kai farmaki akan fararen hula, hakan ya sa jama'a da dama na ci gaba da arcewa suna ƙetare iyakar ƙasar. Ƙasashen da ke makwabtaka da Siriya sun riga sun karɓi baƙuncin 'yan gudun hijira da dama, waɗanda hakan ya kuntatawa abin more rayuwar al'ummar. Misali, akwai sama da 'yan ƙasar Siriya miliyan 2 da suka rasa matsuguninsu a ƙasar Turkiya, yayin da a cewar gwamnatin ƙasar Jordan kuma yawan 'yan gudun hijirar ya kai kashi 2 na yawan adadin 'yan ƙasar ta Jordan. Don haka jama'a da dama 'yan ƙasar Siriya sun yanke shawara mai wahala ta ci gaba da tafiya. Dubban jama'a waɗanda suka haɗa da iyalan da kaka da kakanninsu ke Siriya a yanzu suna ratsawa ne ta yankin Balkans zuwa Turai da fatan kaiwa wurin da su iya zama cikin mutunta rayuwa har sai an kai ƙarshen kashe-kashen da ake yi a ƙasarsu. Suna neman mafaka ƙasashen Turai wanda yanzu haka suke tunanin yadda za su rarraba su da kuma tattara abubuwan da za su taimaka musu. Amurka na mai ci gaba da inganta shirin nan nata na taimakon 'yan gudun hijira, kuma musamman tana sane da bukatun 'yan gudun hijirar ƙasar Siriya. Shugaban Amurka ya kudurta cewar shirin zai amshi 'yan gudun hijira 10,000 a shekara mai zuwa. Kafin nan, Amurka na aiki wajen tallafawa ƙasashen da suka riga suka karbi baƙuncin masu neman mafaka daga Siriya, musamman makwabtan ƙasar Siriya na kusa. Kuma Amurka na aikawa da miliyoyin jama'ar da ke buƙatar taimakon jin ƙai na gaggawa a cikin Siriya taimako, waɗanda suka haɗa da jama'a da dama da suka rasa mahallansu. Kawai yanzu, Amurka ta samar da kuɗi dala Amurka sama da biliyan 4 domin aikin agaji tun daga lokacin da aka fara rikicin. Mafi muhimmanci, Amurka na aiki ta hanyoyin diplomasiyya domin warware rikicin siyasar Siriya cikin lumana, saboda da ƙarshe yawancin 'yan gudun hijirar za su so komawa gidajensu. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby, wato abin da zai faru daga ƙarshe, dole za a dawo matakin da za a samar da gwamnatin wucin gadi domin samar da gwamnati mai dorewa saboda 'yan ƙasar Siriya su samu amintaccen wurin zama. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ran gwamnatin Amurka na yau.
To ga labaran duniya amma a takaice.
A yau Litinin, kasar Hungary ta rufe babbar hanyar da 'yan gudun hijira ke shiga kasar daga Serbia a wani kafin kafa wata sabuwar doka da za ta dakatar da kwararren 'yan gudun hijirar da ke fitowa daga gabas ta tsakiya wanda ke kokarin zuwa Jamus da sauran kasashen yammacin Turai.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe ku sake jin wasu shirye-shiryen namu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal wanda ya taya ni gabatarwa, da shi kuma Mr. Daniel wanda ya bada umarni ya kuma haɗa sauti da dai sauransu, da Mr. Bill Baba wanda shine injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da cewa sai gobe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.